Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Har idan ka kama wannan tasha a wannan lokaci kai mai albarka ne. Don haka ka matso kusa ka samu wa'annan labarkun a cikin shirin da muke tafe da su. A yau muna da fili da za mu saurari gaishe-gaishe zuwa ga masu sauraro da kuma fili na sujada da guziri domin rayuwa. Mai sauraro sai a kasance tare da mu. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Ina farin ciki samun dama in yi gaisuwa a gidan rediyo na Adventist World Radio a Iko. Da farko ina gaida dukka ikkilizoyin da suke yanki malofe gaba daya, ba ambata suna dayan bayan daya. Ina gaida abokina mai suna Amos Bambui daga Jen. Ina gaida suna Amos Balanko daga Malofe. Ina gaida mai suna Jonah Galadima daga Bali. Ina gaida mai suna Adamu Sarkin Kona. Ina gaida Daniel Nimson daga Kona. Ina gaida Baban Kudi. Ina gaida Joseph Janjia daga Donada. Ina gaida Mr. Kevi daga Donada. Ina gaida Dangwambe daga Donada. Ina gaida Pastor Burzaya daga Jalingo. Ina gaida Honorable JY daga Jalingo. Ina gaida Yusuf Urohama daga Mailope da Urohama duka. Ina gaida yaro na mai suna Baban Gida Papaji. Ina gaida abokina Umaru makaniki na generator da na machine duka. Ina gaida duka ma'aikatan gidan radio Adventist World Radio da fatan cewa suna nan lafiya.
Sunana Moses Asuyi Haruna. Ina mika sakon gaisuwa zuwa ga babana Haruna Hosea da mamana Saradu Haruna. Ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abokana yana Yaya Adamu da Remember Peter Umaru da kuma Phoebe Mistali da Silas Oliver da kuma King. Ina mika sakona ga duka mutane na Mailope. Ina mika sakona zuwa ga iyalinmu Yayana Steven Haruna da kuma Antina Kiden Haruna sai Miracle Haruna da fata suna nan lafiya.
Sunana Reverend Abdullahi Nathan Kaltungo a Gombe State. Lele Adventist World Radio radio ce da tana kokarin jan hankalin mutane cewa zuwan Yesu yayi kusa. Kanan ana bukatar mutane su zama a shirye. Don yawancin abubuwan da nake ji dai yakan yi magana imminent return na Yesu Kristi. So sai na lura kaman radio ne wanda ta zama na addini, kuma a cikin addini ba tana sadar da addini ko don yin riba ba, amma tana sadar da addini domin duniya su san gaskiya kuma cewa lallai Yesu ya kusan zuwa. To na yi wa Allah godiya domin samun kaina a wannan gidan radio mai albarka. Zan dauki wannan dama in gaida abokanai na arziki. Zan fara da matana Madam Saratu Nathan, mata gaisuwa a wannan lokaci. Kanan ina gaisuwa wa shugabana na Ekwa Reverend Dr. Jeremiah Gado, wanda yana fadi tashi domin ya ga ikkilisiya ta tsaya akan gaskiya. Ina gaida shugabana har yanzu Reverend Professor Samuel Wajekunyo, wanda shima yana kokari sosai game da aiki da Ubangiji ya bashi. Har yanzu ba zan manta ba, akwai ogana abokin aiki Reverend Dr. Eliaza Baba waɗanda kullum suna karfafa ni. Ina gode wa Dr. Abidan wanda kullum koyarwansa suna zama mini sabo, domin kada a bar wani community a baya bata sami abun zaman gari ba. To wannan yana taimakawa ba kadan ba. Waɗannan da sauran abokan aiki a nan gida, akwai pastocinmu waɗanda na jin daɗin aiki da su, ina gaishe su kuma na gode da hidima.
Kince mai suna Galili David Katara. Ina gaishe da babana mai suna Pastor David Ibrahim Katara. Ina gaishe da mamana mai suna Tani David. Ina gaishe da su gogona Barmani Ibrahim, Aunty Justine da Rebecca Ibrahim. Ina kuma gaishe da su Baba Jen. Ina gaishe da John. Ina gaishe da su Fibemi, su Lamto. Da fatan suna da lafiya.
Ni ne mai suna Gideon David Katara, da kuma ina gaida yayina wato Pastor David Katara da kuma Miss Tani Katara. Ina mika sakon gaisuwa ga kuma abokanaina wato mai suna Godwin yana Husky a nan Mayelope, da kuma Yanu da kuma Opel, to amma yana da suna Innocent, amma muna kiran shi Opel suna abu wasa. Da kuma ina gaida yayana Katara, ina gaida masu aiki a gidan radio kuma na Adventist World Radio. Da fatan kuna nan lafiya.
Ni ne mai suna John Darius Kwakwa, an fi sani na a can ƙauyenmu da suna Sani. Can ƙauyen su mamana kuma ana kira na Asabar. So ina ɗauki matakin gaisuwan nan, ina gaishe da shi kawuna Bafaran da kuma shi kawuna Jehova. Ina ɗauki wannan zarafi ina gaishe da shi abokina Jerry Saka Sugu a Jalingo Angon Magami. Sannan ina gaishe da shi abokina mai suna Jerry Alaisha a Mayelope, da fatan yana karatu lafiya a can makaranta. Sannan ina ɗauki wannan zarafi ina gaida ita Sister Janet John a can Low, da fata suna nan lafiya. Na dauki wannan zarafi na gaida broda na mai suna Philemon P Kwakwa a Jalingo Angon Mercies, da fata suna lafiya da iyalinsa. Sannan na gaida shi babban yaya mai suna Babayo Philip Kwakwa, da fata yana nan lafiya da iyalinsa. Na dauki wannan zarafi na gaida ga ma'aikatan gidan radio Seventh Day Adventist, da fata suna nan lafiya. Ina sake ɗauki wannan zarafin na gaida shi yayana mai suna Samson Inusa, da fata yana nan lafiya da iyalansa. Ina sake ɗauki wannan zarafi ina gaida shi abokina mai suna Happy a can Sabon Gari a Adamawa State, da fata suna nan lafiya. Bari Allah ya taimake mu.
Sunana Justina Ibrahim ce. Ina Mayelope. Ina aiki a GDS Safawa. Ina gaida abokanaina, kawayena. Ina gaida Mary John. Ina kuma gaida Messi Johanna. Ina gaida principal namu Joseph Gana GDS Safawa, da vice principal namu. Ina gaida pastor Haruna da matan shi. Ina gaida ƴan kwayan mu a Mayelope, abokanan arziki duka ina gaishe su.
Barka da wannan lokaci mai sauraro. Sunana Pastor Wakili Istifano Sanana. Bincikenmu na yau daga duniya ake tanadin sama. A duniyan nan ne ake tanadin sama. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Luka sura 6 aya ta 31 zuwa inda zan tsaya. Luka sura 6 aya 31 zuwa inda zan tsaya. Maganar Allah ta ce, kuma kamar yadda kuke so mutane su yi muku, ku yi musu haka nan kuma. Idan kuwa kuna kamnar masu kamnarku, wani abin godiya ke gare ku, gama har da masu zunubi suna kamnar masu kamnarsu. Ubangijin Allah sanya albarka. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mai girma, mun gode maka, mun ɗaukaka sunanka, ka isa mu yabe ka. Yau ma kamar kullum mun zo mu yi bincike, kai mana jagora. Bari mu yi nasara a ƙarshe, mu yabi sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Dan uwana, tun daga nan duniya ake tanadin sama. Kwanakin da sun gabata mun yi zance da yawa, mun fadi zantatuka da yawa wanda Allah yana so mu yi su. Akwai wanda zaka yi domin kanka, akwai wanda zaka yi domin Allah, akwai wanda kuma zaka yi domin wayansu. Allah mai kaunar mu baya son mu zama da son kai. Allah mai kauna baya son mu zama da rashin aminci wa junanmu. Idan ka karanta littafin Yohana sura 3 nan aya 16, ka lura da kalmomin nan. Allah ya yi kaunar duniya har ya ba da dan sahifaffe shi kadai, domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya lallace amma ya samu rai na har abada. Sau da yawa a duniya mu muna so a yi mana wani abu, mu muna so a biya bukatanmu, mu muna so a bauta mana, amma mu ba ma so mu bauta wa wani. Muna so mutane su taimake mu, amma ba ma so mu taimaki wani. Zaka ga kai kana samun kowane biyan bukata, ga wani bawan Allah can ba shi ma da abin da zai ci. Ballantana kai tunanin biyan bukata na rayuwa, na jiki, na gida. Kai kana da dubban dubai, kana da komai mallakanka, kuma ka taimake shi ba za ka iya ba. Amma kullun kana addu'a, kullun kana roko Allah ya maka. Har ma ya kai idan ma ka ga wani da abu, ka kan so ma ka karba ya ka sa shi zama naka. Dan uwana, littafin mai tsarki yana yi mana fada, inda mun yi karatun nan, abinda kai kana so mutane su yi maka, su ma ka yi musu haka nan. Abinda Allah yana cewa kenan. Idan kuwa kai baka so ka yi musu, kana so so su yi maka ne, to ka sani marasa addini da marasa sanin Allah suna yi ma waɗanda sun kaunace su ne, wato wanda ya yi musu wani abu, su suke mai musu da martani, su ma su yi musu wani abu, ba za su yi ma wani wanda bai musu ba. To idan kai a matsayinka na mai bi, kai ma za ka yi bi irin wannan kwatanci. Kana so sai wanda ya yi maka ne kai za ka yi masa. To menene bambancinka da wanda ba shi da addini? Idan wanda ba yi da addini ba zai yi ma kowa komai ba, sai wanda ya yi masa abu. Kai wanda kana da addini ba za ka yi ma kowa komai ba, sai wanda ya yi maka abu. Menene bambancinka da mare addinin nan? Menene ya sauya tsakaninka da shi? Don haka Ubangiji baya son mu mu kasance kaman irin waɗannan mutane, waɗanda ba za su yi ma kowa komai ba, sai wanda ya yi musu abin da su suke so. Don uwana, kai kana so ka zama wani irin mutum ne? Kana so ka zama wanda sai a yi maka kai ka biya? In haka nan ne, menene kai ka yi wa Yesu da kana so Yesu ya biya maka bukata? Menene kai ka yi masa? In ka dubi Ishaya sura 53, za ka ga irin wahalan da Isa Almasihu ya sha, da kuma yadda ya kaunaci duniya, ya zo ya mutu da zafi da dadi da wahala kowace iri ya sha domin kai ka samu lafiya. Wannan bai ishe ka ba, wannan bai ishe ka ba, kai kayi masa menene yayi maka wadannan? Zaka iske mai bi, ba mu da tunanin yi wa kowa alheri, amma muna son mutane su yi mana alheri. To wannan ba karamin kazamin son kai bane, ba karamin abin kyama bane a gaban Allah. Allah yana kyaman iri wannan hali. Domin haka dan uwana, ina so in tunashe ka da wannan rana ta yau, ka guje wa irin wannan hali. Kada ka zama mai son sai an yi maka kafin ka biya, amma ka yi komai yanda ya kamata. Idan ka yi tafiyanka daidai yanda ya kamata, kana jin tsoron Allah, kana aika nufin Allah, domin Allah ya ce yayin da shi ya kaunace mu, mu ma mu kaunaci yan uwanmu. Idan mun yi haka nan, to za mu cika muradin Allah, za mu cika nufin Allah. Sannan idan mun yi wannan, Allah zai ji dadin mu. Banda son kai, banda kiyashi, banda son mulki na rashin kan gado, amma mu zama masu kauna, mu zama masu nuna kwatanci na jin tsoron Allah a cikin rayuwarmu. Kamar yanda Iliya yayi, kamar yanda Enoch yayi, sun nuna kwatanci na jin tsoron Allah, suna kaunan yan uwansu ba tare da sai ka musu wani abu ba. Wannan ya sa Allah ya ji dadin su. Littafin mai tsarki ya tabbatar mana cewa dukansu biyun nan ba su dandana mutuwa ba, sun hau sama tare da Allah. Idan kai ka bi nufin Allah, idan ka ji tsoron Allah, kana nuna kauna, ka so mutane kamar yanda kai kana son kanka, baka nuna kana son kanka fiye da son mutane ba, ka mai da komai kamar na kowa, ka mai da kowa kamar kanka. To in ka yi haka nan, shi ne zai sa Allah ya kaunace ka, ya ji dadin ka, ya kuma biya maka bukata, kamar yanda Allah ya so duniyan nan, ya kaunace mu ba tare da mun yi wani abun kirki ba. Idan an dubi halinka da halina, ba mu da wani abin da zai sa Allah zo ya mutu domin mu. Amma shi ya da zo ya mutu domin mu, ba domin wani abu ba, amma domin yana kaunar mu. Idan kai kana kaunar Allah, to kai ma ka kaunaci wadansu, ka nuna musu kauna, ko sun yi abun kirki ko ba su yi abun kirki ba, ka nuna musu kauna, domin kaunar Allah ta cika a cikin mu. Dan uwana, abinda Allah yana so kenan ni da kai mu yi, domin jama'a su ga kaunar Allah a cikin mu, dukkan su su zo mu gudu tare mu tsira tare. Domin haka Allah ya taimake mu, mu aika bisa ga nufin Allah, ba nufin kanmu ba. Bari mu yi addu'a. Ka ji addu'ar mu, ka ji roƙon mu, ka yadda mu zama masu son juna, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu yadda da juna. Ka raba mu da son kai irin na mugunta, amma bari mu yi kauna kamar yadda kai ka kaunaci wannan duniya, mu ma mu kaunaci junanmu. Albarkacin sunan Isa Almasihu mai cetonmu, amin.
An ce ko a bakin kura kake ka godewa Allah. Rayuwa kamar hawan keke ne, idan lalle zaka tsaya baka fadi ba, lalle ya kamata ka ci gaba da gudu. Kaga wanda ya hau keke ko muddan yana tafiya ba zai fadi ba. Haka rayuwa take, idan kana da rai da lafiya, idan kana lumfasawa, to akwai abu mai kyau nan gabanka. Wataƙila idan ka dubi abin da kai a wannan yini, zaka ce ayya, ban samu nayi nasara ba, ban tabuka komai ba. Kada ka karaya. Idan Allah ya bar mu da sauran kwana, ya kai mu gobe, kana da wata dama domin kai abin da Allah yake son kai. Saboda haka, kada ka karaya. Ka zama kamar mai hawan keke, kana gudu. Idan ko kai wannan gudu, to lalle kana tsaye akan kafafunka daram dam dam. Idan ka kasance da rai, to kana da dama, domin wanda ya riga ya mutu bashi da irin damar da kai kake da ita. Kada fa ka kasance yau kana kuka da wannan maraice akan cewa ban iya yin komai ba a yau. Akwai lokaci, akwai dama da zaka samu kai nasara akan irin abin da baka samu kai nasara akan sa ba a cikin wannan yini. Wannan lokaci naka ne, kada ka bata shi kana kukan abin da baka iya komai akan sa ba. Amma ka dubi irin nasarori da Allah ya baka, ka kuma yi farin ciki a cikin su. Ka dauki tunani mai girma, ka dauki kuduri mai girma, ta wurin wannan Allah zai albarkace ka. Kada ka kasance kana kuka akan abin da ya riga ya bace maka. Ko da a bakin kura kake ka godewa Allah. Ka gani, ashe anan nufi shine kana da rai kenan. wato idan kana da rai to ka ci gaba da kokari za ka gani wata rana Allah zai baka nasara kada ka yadda wani ya ce maka ai taka ta kare a'a muddan kana da rai taka bata kare ba domin wanda ya ce maka taka ta kare ya saci rayuwarka mai kyau na nan gaba da ke zuwa idan wani ya ce maka ai taka ta kare domin babu abin da zaka iya aikatawa ka ce masa a gaban Allah tawa bata kare ba Allah yana da alƙawari mai kyau game da ni sa'ad da nake lumfasawa Allah zai bani nasara saboda haka akwai dama domin ka ƙara ci gaba akwai dama domin samun nasara a rayuwarka
ni ne mai suna Sunday Zakaria daga Fufore local government Adamawa state ina idar da sakon gaisuwa na zuwa ga ƴan uwana waɗanda suke kewaye a wannan fadin kasar Nigeria musamman shi brother na wanda yake da suna Ambrose B Bagu a cikin Fufore local government da kuma shi babanmu James Baker da kuma dukkan ƴan uwa waɗanda suke da zama a Fufore masu sauraron mu a yanzu nagode
da farko dai ni ta mai suna Evelyn Felix Bush ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga antina a Maraban custom mai suna Betty Danjuma da kuma antina mai suna Larry Simon ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga ƴan damawa gaba daya Allah ya sa suna cikin koshin lafiya amin
to mai sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma wata makon idan Allah ya kai mu rai da lafiya zamu daura daga inda mun dasa aya ina fata mai sauraro ka samu karfafawa ka samu kuma ginuwa a jiki da ruhaniya ta dalilin sauraron shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com Za a kuma iya tura mana da sako a Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Muna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Mun gode maka da addu'o'i, shawarwarai da kuma karfafawa. Da ake ma sauran masu sauraro duka muna cewa Ubangiji ya saka da alkhairi. Ina godiya zuwa ga waɗanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Anana Wakili da Pastor Audu. Ba zan manta kuma da duka waɗanda sun kira ko kuwa aika da sakonni ba Ubangiji ya saka da alkhairi. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolaye Olushola Jagede da kuma Eze Ilewemci ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro ya'yan zaki sukan rasa sukan ji yunwa amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba mai sauraro a tuna da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta